sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sarabuka yake muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su da farko ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, ma'aikatar tsaron Turkiya ta kai wasu samame kan makuyar wasu ƴan tawayen Kurdawa a arewacin Iraq a jiya Lahadi bayan wani harin gunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. ƴan tawayen Azzunawa na arewacin Mali sun karbe ikon wani sansanin soji bayan wani batakashi da jami'an sojin kasar. Sannan shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell yayi alƙawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi ta farko da sabon ministan tsaron Ukraine a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun amince da ƙarawa dukkan ma'aikata albashi. To ko me wasu ma'aikata ke cewa?
Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta sani cewa talakan Najeriya a yanzu ba ƙarin albashin 25,000 shine damuwansa ba. A'a, damuwanmu shine mu samu abinci da sauki.
Bayan nan za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna kasashen waje na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da bikin cika shekaru 63 da samun 'yancin kan kasar.
Ke abinda zan gaya ma an Najeriya sun zaɓi shugaba su biyayya su wannan shugaba. Domin Najeriya ta ɓaci, Afirka ta ɓaci.
Kama kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim ya shirya kuma zai gabatar. Inda shirin na wannan makon ya duba batun korafin al'ummar kabilar Igon na jihar Nasarawa kan komawa matsugunansu na asali. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan maɓuyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraq a jiya Lahadi. Biyu bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. Tun farko dai wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam daura da hanyar shiga ma'aikatar cikin gidan Turkiyyar. Mahari na biyu kuma a 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya Lahadi a cewar Ali Yarlikaya. Kafar ANF wata kafar yaɗa labarai ce mai kusanci da PKK ta ce kungiyar ta ɗau alhakin kai harin kunar bakin waken. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu ƙasashen gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabarta Isra'ila da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulla yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗin cimma yarjejeniyar. A yayin wani taron ƙarawa juna sani a Tehran, babban birnin ƙasar, Raisi ya ce daidaita alaƙa da gwamnatin Yahudawa wuce gona da iri ne kuma koma baya. Baya ga kowace irin ƙasa a duniyar Musulunci, ana sa ran cewa wata tawagar Isra'ila ta isa Saudi Arabia a jiya Lahadi, 'yan kwanaki bayan ziyara ta farko da wani ministan ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta Saudiya. A jiya Lahadi, 'yan tawayen Azzunawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad, wato CMA a taƙaice, wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Muhammad El Maulud Ramadani shine kakakin CMA kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa sun karɓe ikon sansanin sojin Bamba da ke yankin Gawo, sai dai kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Hukumomin sojin Mali sun wallafa a kafar sada zumunta ta X cewa ana ci gaba da bata gashi da ƴan ta'adda a yankin na Bamba. Kana sun ƙara da alƙawarin bada ƙarin bayani a game da lamarin nan gaba. So waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kwamitin Tarayya da ƙungiyoyin ƙwadago sun tashi daga taron da suka yi a jiya Lahadi, inda suka cimma matsaya kan cewa dukkan ma’aikata za su ci gajiyar ƙarin albashi na wucin gadi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana a jawabin da ya yi wa ƙasa. Yayin bikin tunawa da ranar samun ‘yancin kai daga ƙasar da ta samu daga tura mulkin mallaka na Burtaniya, amma masu ruwa da tsaki sun kushe ƙarin kuɗin kan cewa ya yi kaɗan, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Bayan wata ganawar sirri ta sa'o'i huɗu ne shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa kuma tsohon kakakin majalisar wakilai Sami Bajabiamila ya ce gwamnatin tarayya tare da amincewar ƙungiyoyin ƙwadago aka ce a ƙarawa dukkan ma'aikatan gwamnati ƙarin naira 25,000 kan albashin da suke karɓa daga wannan wata har zuwa watanni shida nan gaba. Bajabiamila ya ce taron ya amince da wasu batutuwa da ba za a bayyana ba. Sai ƙungiyoyin ƙwadago sun gabatar da yarjejeniyoyin ga mambobinsu tukuna, amma wata ma'aikaciyar gwamnati da ke nan Abuja da ta nemi a saka yin sunanta ta yi tsokaci kan wannan batun.
Ƙarin 25,000 a kan albashi 30,000 dududu nawa ne 55,000, wanda kuwa 55,000 a wannan marra buhun masara kaɗai za ta saya mana. Ina kuɗin mai, ina kuɗin da za a yi miya, ina kuɗin da za a sai itace, idan larura ta tashi na yara da wani kuɗin za a kai su asibiti, da wanne za a biya musu kuɗin makaranta, tunda dududu albashin buhun masara zai sai maka. Wannan 25,000 dai da aka yi ƙari ko rabin buhun shinkafa ba zai saya ba. To ya kamata a ce dai gwamnatin Najeriya ta sani cewa talakan Najeriya a yanzu ba ƙarin albashin 25,000 shine damuwarsa ba, a'a damuwarmu shine mu samu abinci da sauki.
Shi ma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce wannan duk rudani ne kawai.
Ko da ma'aikatan nan naira 25,000 suke bukata ƙari, in dai kawai gaban kansa yayi, ai akwai tripartite, wato bangare uku sune suke deciding maganar albashi. Akwai bangaren gwamnati, akwai bangaren ma'aikata, akwai bangaren masu daukan aiki. To yanzu ya fito akan kansa ya ce ya kara 25,000, da waye tattauna da yaddarwa? Babu yadda ma'aikata ba yaddan masu bada aiki, aikin gabbai yuwa. Ina tabbatar miki da cewa a bangaren ma'aikata babu wanda zai yadda da wannan, ba wanda zai karbi wannan kuɗi, babu. Kaman ba a yi ba ma kawai ya dauka ba, amma ba domin bai bi hanyar da ma za a karba din ko a yadda ba. Ya tsaya ya yi tunani da kyau, irin yadda yake tafiyar da abubuwan nan zai iya jefa kansa da kasar cikin rikici.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar ya yi suka da kakkautar murya yana cewa
25,000 da ya kare za ka sai mai lita 40 ne kawai da shi, to kwana nawa zai maka lita 40 daya kenan? Na biyu, waɗanda ba sa aiki su kuma menene matsayinsu? Ta ina za su samu sauki? Duk duniya ba wata ƙasa da aka rena ma ‘yan ƙasan wayo aka rena musu hankali, kuma ana amfani da juriya da haƙuri da suke da shi a yi musu yadda aka ga dama, a yi musu cin kashi iri-iri wanda aka ga dama. Amma azaba da masifa da mutane suke fama da shi a ƙasar nan, da fatara da talauci ba a taɓa yinsa ba. Yau mutane ɗaya-ɗaya ne, mutum ɗaya-ɗaya ne a ƙasar nan yake cin abinci sau biyu.
Shugaban ƙungiyar ƙwadago Joe Ajero ya ce ƙungiyar za ta kai alƙawuran da gwamnati ta ɗauka da sauran sassanta domin tantancewa kafin ranar uku ga wannan wata da ya kamata su shiga yajin aikin baba ta gani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban riko na Gabon, wanda ya hamɓar gwamnatin shugaban ƙasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta, ya samu goyon bayan makwabciyar ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya Lahadi da zumar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen mai da Gabon saniyar ware. General Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1999 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulkin da ma ɗan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau. A ƙarshe shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alƙawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa ta farko da na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov a Ukraine. Cikin wata sanarwar da aka kafa a manhajar X wadda a da aka santa da Twitter, Borrell ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na Ukraine, sannan kuma ya ce Ukraine tana buƙatar ƙarin taimakon makamai kuma tana buƙatar su cikin gaggawa. Cikin wani sako ta kafar X, Umerov ya yi wa Borrell godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa Ukraine, sannan ya ayyana taron mafarin wato a mafarin haɗaka mai ma'ana.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Soma Dalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da Najeriya ke ci gaba da bikin cika shekaru 63 na samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, wasu 'yan Najeriya mazauna kasashen waje suna kallon wannan yanci ta fuskoki daban-daban. Sai dai masana sun ce harkar tsaro tana buƙatar a kare rayuka da dukiyar al'umma. Ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
Yayin da Najeriya ke didimar cika shekaru 63 da samun yancin kai, wannan yanci dai na nufin abubuwa da dama ga mutane daban-daban a ciki da wajen kasar. Ministan kanana da matsakaitan masana'antu na kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, Honorable Muhammad Lawan, na ganin ko ba komai dai yanzu a iya cewar tsarin demokradiya sannu a hankali na samun gindin zama a Najeriya.
Domin a Najeriya demokradiya ta ci gaba, kaga zaɓen da aka yi an yi zaɓe, an zaɓi shugaba, haka ke son zaman la. Kuma Najeriya babban ƙasa ne a cikin ƙasan Afrika, ita ne kaman American Afrika. Ni abin da zan gaya ma an Najeriya sun zaɓi shugaba su yi biyayya ga wannan shugaban, domin Najeriya ta ɓaci, Afrika ta ɓaci, kuma 'yan cikin gwamnati su ringa jin maganan talakawa da shi ne ƙasa za ta shiga. Kaga maganan kenan. Wallahi Najeriya ba sa abin da zan ga musu ba, amma babban godiya za mu ba, sun fidda Afrika cikin kunya.
Mr. Clef wani baturen Burtaniya ne, kuma na tambaye shi komai zai ce kan samun yancin kan Najeriya.
Nigeria is a wonderful country, all sorts of resources.
Yace Najeriya babbar ƙasa ce wacce ke dimbin albarkatu daban-daban da take yunkurowa a halin yanzu. Ina fatan shugabanninta za su yi kokarin inganta rayuwar talakawan ƙasar a kuma ciyar da ƙasar gaba. Shin kana jin an ci gaba, an ci baya, ko kwaran zuwa Najeriya na tatata ne?
Well, I think a lot of those problems are not just within Nigeria.
Ina jin akwai tarin matsaloli, amma fa ba a Najeriya ne kaɗai waɗannan matsalolin suke ba, a kusan duka duniya ne, musamman matsalar tattalin arziki. Ina dai fatan mahukuntan Najeriya za su ɗau ƙwararren matakai na sauƙaƙawa talaka halin da yake ciki. Kana matsalar tsaro ma lallai akwai buƙatar a duba wannan sosai. Najeriya dai na bikin cika shekaru 63 da samun 'yancin kai ne, yayin da ɗaruruwan 'yan ƙasarta ke ci gaba da rasa nasu 'yancin. domin kuwa yanzu haka na can cikin daji yan ta'ada na ci gaba da yin garkuwa da su. To ko to wace fuska masana ke kallon wannan kalubalen tsaro na Najeriya? Dr. Faruk Dede Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Wato Hassan, idan aka ce wato tsaro ya gaza, ita maganar tsaro a cikin tsarin mulki take. Aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne dan ayi amfani da ita. Na farkon farko shine a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar ƙasa. Idan mutun ya kasa tabbatar da wa'annan, a mulki yayi wanda bai amfani ba, duk ragon abin da yake tunani yayi bai amfani ƙasa ba. Idan bai iya rike shashin tsaro ya kare jama'a, ya kare dukiyarsu, ya kare rayuwarsu ba.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum don karin taki haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar ƙabilar Ibom da ke jihar Nasarawa na korafin rashin barin su su koma yankunansu na asali. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarrafi Lahashi. Wasu daga al'ummar ƙabilar Ibom a jihar Nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunansu na Asakiyo a tsawon shekaru bayan aka san da ya faru tsakaninsu da 'yan sanda. Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya yi sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi, amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan campaign Baba Alakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya, ya zamanto shine wanda ya raini matasan da suka yi arangama da 'yan sandan, har jami'an tsaro suka yi asarar ransu. Matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin arangama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Jonathan Isu Aku shine madugun gwagwarmaya 'yan Asakiyo masu son komawa matsugunansu.
Sunana Jonathan Isu Aku, kuma ni ne shugaba al'umma na gidaje 300,400 wanda ke aiki Chelsea Legobi a Asakiyo Electoral Ward, Alaska Local Government, jihar Nasarawa. Damuwa mu shine fadar siyasa ta watsar da mu daga wurare mu tun a ranar 6 ga watan 8 na 2014. Muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba. Kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa gumara. Takardar farko mu ya shiga halin gumara ranar 10 ga watan 8 na 2016. Mun sake rubuta ma gumara reminder letter tunawa a ranar 15 ga watan 10 na December. To, mun rubuta ma tankwal makura domin ya yi kokari sa mu koma gidaje mu, saboda mu manoma ne, ma an watsar da mu, ba mu gudu da gonaki mu ba. Har wa yau babu labari koma mu gidaje mu.
Kace a 2014 rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku. Faɗa mana me ya faru ne a lokacin?
Eh, to muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin Obi da Asakiyo kusa makonni biyu. Muna je wani an girki ana girki matasa kuma ana kawo musu abinci a waje.
Wannan irin matasa ne, waye ne yake kawo su wajen?
To, ba za mu sani ba, kuma muna ce akwai hannun gwamnati a ciki.
Gwamnati ta kawo mata ina zuwa tsaya da Jonathan. Gwamnati ta ɗauko, gwamnati da take da 'yan sanda da sojoji, sai kuma ta ɗauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje, mayaka kawai ta ajiye su a wani waje?
Kafin dalilin da samu fada, ina fada haka saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwa samu da muka gudu, wannan fada ya kiwaye da ke jama kana ya kiwaye garuka mutane go wanda na sani da sun taba watan lokaci 57 wanda ni na sani kenan 57, kuma lokacin na gwamnati ba ta ci komai ba ba ta fada magana ba jirage radio ba ya sa kowa ya mu lura wanda ya lura da cewa na fada dalle akwai hannun gwamnati a ciki kuma ai ta ne saboda dalilin siyasa
to bari mu dawo baya Jonathan watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta ka ce an zo an tarwatsa ku daga wannan wajen waye ne ya tarwatsa ku kuma ya wani dalili
ba dalili ba mu na siyasa ne
wani irin siyasa lokacin eh waye ne dan siyasan da yasa ka tarwatsa ku a wajen
tankwal makura a rijina tankwal makura ne
a shekara ta 2014 tanko Almakura yana kokarin wato 2015 ne mi takara na biyu ke second term
na du yana ganin yes
eh ina jin
kuma da an wata mun gudu yadda na ga maka garuka mutane 57 wanda ni na sani wanda an shigo a karo daba-daba dan tarwasa mutane
shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani baban ku da ake kira baba Alakiyo wanda aka ce babban dan tsubu ne wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake wannan yankin ko kun yarda da shi
eh to a lokacin ne
to ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa me ya faru bayan kun aikata wannan aikin kun yi fada da yan sanda
ba mu fada suna ce fada su yan sanda su kawo mana fada da
eh to shikenan bayan aran gamar ku da yan sanda sai me ya faru a wajen
sai ba muna zama tarwatsa waje kina ba babban damuwa mu shine gwamnati ta hana mu mutane go duka garuka mutane go da ni fara dai koya koma mu mutane na saki ne har waye ba mu koma wajen mu ba kuma babba abuwa na bin da aka mana babba ta kace abuwa na shine a ranar 14 ga watan biyu na 2018 da shi mu rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa muna so mu koma wuraren mu duk gudu ba mu tafi da gwamnati mu ba to sai mun tafi da takarda mu ba kuma sa hannu suke tunda ba fada ba mu koma mu je mu yi gyare-gyare wuraren mu tunda ba fada ba muna kan gyara washe gari a wannan ranar 6 ga watan biyu na 2018 da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki mun gudu mun bar mashina 25 a wajen waɗanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe akwai wanda sun yi karfi hali sun kwashe mashinan su sun gudu to sai matasa su zo hajjo a shangwa da wurare daba-daba bayan da an gudu da sake din kenan wallah sun ce za su tafi da farmaki a sake wajen za a ga abin da ya ture buzo na dai ni ne na durkusa na ta kuka musu na ce ba za mu yi fada ba domin yadda kuma da sun shaida mana cikin ya taba mu ke musu magana na ce ba za mu yi fada ba
Barista Abdulkarim Abubakar Kana shine tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa karkashin tsohon gwamna Tanko Almakura ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan kabilar Igon.
Eh za ce an yafe ba za ce an yafe ba. Ka gani?
Eh
al'amari ne yanda ya kasance sai ya zama to shari'a ya zo dan lokaci. Kuma kaka manta shari'a ne wanda ya zo da waya dalili shine a lokacin akwai tension. Ba da tension kuma sai ya zama to an yi hin wanda da su za su kanci sunan shi da an kai shi. Manyan 'yan sanda, manyan 'yan DSP, su yan jama'an tsaro. Ka ga su aka kashe a wurin. Ego nan aka zo aka turo falili to justice an yi su kusoci wanda su da an da manyan shiru a ke tsan wasu an kashe wanda kuma ke da ran kai ka sai inda tsarin su da man tsaron mai ta Najeriya kana ana tsakiyar ke tsama maganar za ga babban shehara shine zai tambaka dan a tabbatar da inda argargin ake ma mutane ta ce mai transfer zuwa Lagos ko mai duhi sai zama to at some point ke tsan an zo ci gaba ya zama difficult wasu daga cikin suspect wasu muna da shi mutuwa nan detention wasu kuma suna nan mahallin za ba za su dauki duk halin suna suna tsalle ke tsalle ba a bagen wayoyin su ba yana wasu kuma sun yi sa'a an babba su bidi sun fita don wasu dalilai daban ko rashin lafiya ko kuma shekarunsu ko kuma ni yaran da yare abu ne kaga sai zama tuni ne da baka kike haka amma game da maganar wanda ba su koma gidajen ba eh akwai ɗan garuwa da dai da kuna da can wanda har yanzu duk lokacin da maganar komawa sai ta sai ga duniya ta shigo don tension ta ga tito duk irin wannan abun gwamnati din ya biya hankali ni da sun adada abu na sani kenan kafin bar wannan fatan da liki amma ko wani abin da sun baki cewa ci gaba da biya hankali haka ba wai akan babur Suraba ma akan abiya hankali dai akan Najeriya ta ba
Barista Abdulkarim Abubakar Kana idan aka duba kusa abun ya dade za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi waɗanda suke maganar sun nuna kamar yaran su suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ba ko wani abu a yi a gama su san matsayin su ko su koma gida
to kasan ba hana su jawo bane kasan al'amuri ne da jituwa you know da zamantaka da su wannan nasu wanda da muke tare kafin rigimar ta bari tambayan shine ba wai gwamnati bane ta hana kowa dawo ko take kowa ya abin nan su tsakanin su da ƴan uwan su na da muke kamar shin jituwa har wasu suka bar garan a yanzu din da ake ce kokarin sun gyara tafiyan su da su ka gani
eh wato mana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakanin su sun kansu yani gwamnati
ni inda ni adadin abin da kake ko official or visual an matsayin da nake na tunan general ni na sa ko su gan ruwa sai ko biyu a wannan area wanda har yau in ka ce wa'annan da su zafa ne sai ka kawai an fara kabun afta da rubun na kai abin da tension nan da can tashin hankali ya abin nan
yanzu
ga abin da kamata a yi wani kuma ni na san mun fara don hanya ya kamata kuma a kara ke yanzu especially ministry bulan ka gaban su tawa kana area a tabbatar an zo an hada su don a samu gyara da fiya tsakanin su wa'annan mutane tunda kofi don su dukkan kasan su ne wa
barista wace shawara zaka ba mutanen da suke son su koma gida din nan
ai in dai har garin su ne kaga ko shi ko su koyo ko gudu ta dole su koma saboda haka amma kuma me yake hana su koma won in dai don wance rigimar ne tunda to kaga sai a nemo inda za a yi a dide ta tsakanin su ko ba gaskiya ba dide ta tsakanin su aka dide ta kaga sai su koma amma a ce ba dide ta ba su koma ce wata bangare ma ta zaki barki kaga ba wai ba su miki kowa ba nan ke da kuma daga wadan ba su koyi na riga ce ba to ba kai kokari ta tsakanin su kuma wanda ba wai mun mu ya kan abu ne kai wanda sun mu shugabannin su da shugabannin duk na in suka dora abun da gaske za a samu yin bukata amma bai kamata a ce ai wani yanki da garin sa ce dan wani dabi ya bar garin sa ko an kuri da garin sa ba ta wannan yanzu sai kamata
masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu daura daga inda muka tsaya tare da kawo muku ci gaban korafin da ma ra'ayoyin masu ruwa da ki a wannan takaddama ko rubutu yanzu amarin Nasiru da Melis Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim ke cewa kuma kasance lafiya
tage da Sarfi Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai amma a takaice
takaice ma'aikatan tsaron Turkiya ta ce jiragen yakin ta sun kai wasu samame kan maboyar wasu ƴan tawayen Kurdawa a arewacin Iraq a jiya Lahadi biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewar su da kuma sansanonin su A jiya Lahadi, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakanin su da babbar abokiyar gaba ta Isra'ila da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi ina zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulle yarjejeniya inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗan cimma yarjejeniyar. A jiya Lahadi, ƴan tawayen Azdunawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar da Mali biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shine sansanin soji na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen ƴan tawayen da aka ayyana da taron dangin ƴan Azawad wato CMA a taƙaice wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan cinyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Shugaban riko na Gabon wanda ya hamɓare gwamnatin shugaban ƙasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta ya samu goyon bayan makwabciyar ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya Lahadi da zimmar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen don kawo ƙarshen maida Gabon saniyar ware. General Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 2009 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell yayi alƙawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi da farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mun dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu Altayib Alzubair, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke sallama da ku.